demokradia a yau. Cikin shirin me yasa majalisar dattijan Najeriya take yunkurin gyara dokoki da suka kafa kotun da'ar ma'aikata a daidai lokacin da take shari'ar shugabanta Bukola Saraki. Masu aro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A gurguje bari mu leƙa fagen siyasar Amurka. Tunda aka fara zaben fidda masu takarar shugabancin kasar bana jin akwai jiha ko yankin Amurka daya da mutane uku cikin ƴan takarar suke da alaka da ita. Zaben da aka yi jiya Talata, Donald Trump da Bernie Sanders duk a jihar New York aka haife su. Hillary Clinton ta wakilci jihar a majalisar dattijai har sau biyu bayan da mijinta Bill Clinton ya kammala wa'adinsa na shugabancin Amurka. Nan suka tare a jihar ta New York. Amma ana fafatawa tsakanin Madam Hillary da Senator Bernie Sanders. A wani gangami da ya yi ranar Asabar, kwamitin yakin neman zaɓen Mr. Sanders ɗin ya ce mutane kusan 30,000 ne suka halarci wannan gangami. Matasa sun yi amanna kuma su ne gadon bayan irin goyon baya da yake ƙara samu. Yanzu kuma sai Najeriya, inda majalisar dattijai take yunkurin yin gyara ga dokar da ta kafa kotun da'ar ma'aikata da kanuwarta mai gudanar da bincike waɗanda ake kira Code of Conduct Tribunal, wato kotun kenan, da kuma Code of Conduct Bureau. Wannan kuwa na zuwa ne a daidai lokacin da ita wannan kotu take sauraron zargi da ake wa shugaban majalisar dattijan Bukola Saraki. Haka nan ma lokacin da hukumar EFCC karkashin Ibrahim Lamor da ta fara binciken Sarakin, nan da nan majalisar ta fara gudanar da bincike akan hukumar ta EFCC. Yanzu ga shimfiɗar haɗin gwiwa da Madina Dauda da kuma Nasir Adamu Ilkaya suka haɗa mana.
Yunkurin gyarar dokar wacce Sanata Peter Nwaboshi PDP jihar Delta ya kawo majalisar na neman a ɗauki kotun da'ar ma'aikatan ne daga ƙarƙashin ofishin sakataren gwamnatin tarayya a mayar da shi ma'aikatar shari'a, sannan kuma ta zama kotu ta za ta kauce wa siyasa. Wannan mataki na gyaran dokar da majalisar dattawan ta yi ya ɗauki hankalin gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a su 28 inda suka kira taro manema labarai a Abuja. Ezan Wagu shugaba ne a kungiyar da ke kare ka'idojin zabi wacce aka fi sani da Partners for Electoral Reforms.
Me ake jarawa don me kuma za a jara yanzu nan? Don me ba jara da ba? Su bar man abun da yake ba wani jara din ba maso yanzu.
Shi ma ɗaya cikin jigajigan kungiyar Sislak mai sa ido a harkokin majalisu, Kola Banwu, ya yi tsokaci ne kamar haka.
Don mutum guda ɗaya da abin da yake so, sai a ɗauki wani doka a ce wannan dokan ya shafe wannan mutumin, saboda haka za mu canza shi. To ya yi doka ɗaya, ya yi doka biyu, doka biyu, doka uku, ai demokradiya ta kare kenan. Domin demokradiya abun jama'a ne, ba abun mutum ɗaya ba ne. Ya fara yi abu don mutum ɗaya a cikin kasan miliyan zuwa 170 mutane, kasan demokradiya ta mutu kenan.
Shi kuwa Bashir Baba ya kalli ɓangaren yadda majalisar dattawa ta yi hanzarin kawo yunkurin gyaran ne, inda yake cewa
abin da kenan shi ne ba su tashi yin wannan abu ba, ko kunya ba su ji ba, sai lokacin da Bukola Saraki shugaban majalisar dattijai ya tashi yake ya tsinci kansa a wani hali na tafka kuruciyar bera. Wannan ya nuna cewa mutanen nan ba sun zo su yi wa jama'a aiki ba ne, sun zo su yi wa kansu aiki ne. Ana kuma tafi dan ta ganga, dama an ce in tafi ya zaki fashewa za ta yi. To gangar majalisar dattijai kullun ƙara zaki take yi, kuma fashewa za ta yi nan ba jimawa.
Kin me za su ce kan wannan yunkuri na gyara wannan doka? Ita ce tambayar da ne wa Sanata Kabiru Marafa ta wayar tarho, wanda mai matukar kalubalantar Sarakin ne.
Ba na zo da kai ma ka san nan da zafi ba zai yi ba a ce an tara mutum 109 wuri guda ba a ce dukkan su za su iya hada baki su zambaci kasarsu. Wannan magana ba haka nan take ba.
Wannan ya nuna kenan akwai cikin ku ƴan majalisar dattawa da baku goyi bayan a yi gyara kan wannan dokar da suke jagorantar kotun da'ar ma'aikata ba.
Duk wata doka da ka gani a Najeriya ta wadda dai ta mulki na gwamnati, to daga tsarin mulki ne ta samo asalinta. Kuma duk dokar da ta yi karo da tsarin mulki ta lalace babu ta gaba ɗaya, ko ka yi ta kayi aikin banza. Wannan aikin banza ne su turbuƙui ne kawai suke yi ba saboda rashin sanin makaman don suna son su gyarata, to su shigo da ita ta yadda ake gyaran tsarin mulki na ƙasa.
Kan haka na tambayi lauya Hassan Liman, shin majalisar dattijai tana da hurumin yin wannan gyare-gyaren?
Ita majalisar tarayya tana da iko a ƙarƙashin tsarin mulkin Najeriya, kashi na hudu na tsarin mulkin Najeriya, ta yi dokoki ko kuma ta gyara dokoki. To ita kuma kotun tsaka'a, wato Code of Conduct Tribunal da Code of Conduct Bureau, su kansu suna da hurumi a ƙarƙashin tsarin mulkin Najeriya, kashi na uku ƙaramin kashi na A a tar schedule na tsarin mulkin Najeriya, ta saurari duk wanda aka same shi inda aka ce ya saba wa ka'ida, ya bayyana kadarorinsa.
To saboda haka ita majalisa tana da hurumin ta yi gyara ga doka da ke cikin tsarin mulki ne?
Tana da dama ta yi gyara na ɗaya da dokoki da ita kanta majalisa take da ikon ta yi, amma ita kuma tsarin mulkin Najeriya da kanta ta faɗi yanda za a yi gyara da ya shafi ita kanta tsarin mulkin Najeriya. Wato in akwai wata kashi ko sashi wanda aka ambace ta a cikin tsarin mulkin Najeriya, ita kanta majalisar tarayya ko na wakilai sai ta bi wannan ka'ida a kashi na takwas na tsarin mulkin Najeriya kafin ta yi gyara. Akwai bambanci na gyaran doka da bambanci na gyaran ita kanta kundin tsarin mulkin Najeriya.
Wannan hanya da suka ɗauka yanzu ita ce hanya da ta fi da hanya da ta dace wajen yin gyara ga tsarin mulkin ko kuma yaya?
To hanya guda biyu ne Haji Sabo. Ita wannan abin da ake magana a kai, dokan da suke son su yi gyara, suna so ne su yi gyara don su cire wannan kotun daga cikin kotuna da za su saurari ƙara na tuhuman duk wanda ake tuhumarsa da laifi. To wannan an same shi wannan dokar ne a Code of Conduct, wato doka da ta kafa wannan kotun ɗaa. To wannan dokar ne na musamman wanda ita majalisar tarayya ne take da iko ta yi, kuma shugaban ƙasa in ya sa hannu ya zama doka. To amma ita wannan doka, ita wannan kotun ɗaa ba wai kawai haka ne aka kirkiro ta ba, za a same ta ne a ƙarƙashin kashi na uku na tsarin mulkin Najeriya. To saboda haka nan majalisar dokoki da tarayya in za su yi gyara na wannan dokan, to dole sai fa sun yi la'akari da irin ƙarfin wannan kotun kamar yadda aka bayyana ta a cikin tsarin mulkin Najeriya. Wato kawai haka ba za su tashi su yi gyaranta ba, in suka yi gyaran dokan to sai fa sun koma me aka ce kuma a cikin tsarin mulkin Najeriya, su yi ba gyara a cikin tsarin mulkin Najeriya. To shin wannan hanyar da suka ɗauka kamar da kai tambaya, shin haka yake? Suna da dama su yi gyara ta wannan dokan, amma fa in sun yi wannan gyaran, gyaran kar ta yi saɓani ko kar ta ci karo da abin da aka bayyana a kashi na uku na tsarin mulkin Najeriya.
Haji Hassan Liman, idan za a yi gyara ga tsarin mulki, ina zaton sai an nemi sai majalisun dokokin jihohi kamar biyu bisa uku ne sun amince da gyaran da za a yi tukun, in dai dokar daga tsarin mulki take ko?
To an shirya abin da muke faɗi, in dai za a yi doka in tana cikin tsarin mulki, to sai fa ita majalisar tarayya na dattabai da na wakilai sun zauna sun ce to ana son a yi gyara akan kashi ko wani sashi da ke cikin tsarin mulkin Najeriya. Kamar da kai bayani, in su suka jefa ƙuri'a biyu bisa uku suna zama daban-daban, ba su zama a joint session da suke ba, daban-daban kowane majalisa ta tarayya za ta zama daban-daban. In suka amince cewa za su yi wannan gyaran kamar yadda kake, za a kai majalisu na jiha aƙalla sai an samu biyu bisa uku na majalisar jihohi na Najeriya su amince da wannan gyaran.
Kafin ya zama
kai haka sai su zauna su yi gyara su ce ya zama tamkar gyara, babu haka Haji Sabo.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara, da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako, sai kuma mako na gaba da yardan Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin Madina Dauda da Nasiru Adamu Helikaya da lauya Hassan Liman da Makiu Bahiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin. A nan ni sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.